Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaykum assalam wa rahmatullahi
barakamu da wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis wanda shine daren 20 ga watan jumadal akhira shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 10 ga watan December 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka san da suna Dandali a nan tudun Wadan Zaria a Nigeria inda muka saba yin darasi a cikin tafsirin juzu'u amma a yau insha Allah zamu darasi a cikin tafsirin suratul tin alarma mallam Nura zai karanta mana wannan sura gaba ɗayan ta insha Allah bismillah wal watin
a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
نعم بارك الله فيكم الله بدا يكن سركي يچه والتين والزيتون نارن سي دا باوري دا كما زيتون وطور سينين نا كما رنسي دا دوسن طور سينين وهذا البلد الامين الله يچه نا كما رنسي دا wannan gari amintacce laqad khalaqna al-insana haqiqa mun halicci mutum fi ahsani taqwimin abisa mafi kyan diri thumma radadnahu sannan muka mayar da shi asfala safilina zuwa ga mafi kaskancin kaskantattu illal ladina amun Allah yace sai fa waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka nagari falahum to su kam suna da ajrun wani lada ghairu mamnun wanda baya yankewa fama yukadhibuka ba'du bijiri to kai kafiri me yasa kake ƙaryata tashin alkiyama Allah yace alaysa Allahu ashe Allah ba shine bi ahkamil hakimina mafi iya hukuncin masu hukunci ba wannan ita ce suratu at-tin ko suratu wat-tin ita ce sura ta 95 a cikin jeringiyar wato lissafin surori a cikin mushafu Uthman radiyallahu anhu sanan ta fuskar saukan surorin alqur'ani ita ce sura ta 28 da ta sauka ta sauka gabanin saukan suratu quraish a bayan suratu was-sama'i dhatil buruj adadin ayoyinta kamar yadda aka ji ayoyi guda 8 ne da ittifaqin masu lissafin ayoyin alqur'ani kuma sura ce makkiya da ta sauka kafin hijira ana ce mata suratu tin ko a ce suratu wat-tin wato ko a ambata da wawu din ko kuma a cire wawu din duka abu daya ne al-imamu at-tirmidhi da waninsa sarwaito hadisi mashhuri daga bakin sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa man qara'a wattini waz-zaytun fa qara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Abu Huraira yake cewa duk wanda ya karanta suratu wattini waz-zaytun wa tur-sinin ai zo karshen ta inda Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, ashe Allah ba shi ne mafi iya hukunci cikin masu hukunci ba? Don ka faɗi wannan tambaya a ƙarshe sai ce sai ka cike da bala haka abin yake, wa ana ala zalika min ash-shahidi, kuma ni shaida ne akan haka, wato ni mai karatu shaida ne akan haka. Wannan hadisi yana cikin al-Jami na Imam Tirmidhi, Jami' at-Tirmidhi, amma hadisi ne da'ifi wanda shi kanshi Tirmidhi da rawaito shi ya ce hadisi ne mai rauni, saboda wani mutum ne aka ce wani mutumin ƙauye shi ne ya ce ya ji wannan magana daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, ba san waye shi ba, ballantana a san mutumin kirki ne, ya gamu da Abu Huraira ya haddace abin da aka karantar da shi. Irin wannan malamai suna ce mishi al-mubham, wanda aka yi ibhamansa, wanda ba a faɗi sunan shi ba, sai dai a ce kawai wani mutum ko wani baƙauye ko wani bakatsine ko wani mutumin Makka, da irin wannan malaman hadisi ba sa karɓa, saboda haka hadisin ya zama mai rauni, ba za a karɓe shi ba. Amma za ka ga wasu mutane suna aiki da shi, wasu lokaci za ka ga har limamai suna sallah sai ka ji idan ya karanta muku wattini a sallar magariba sai ka ji a ƙarshe ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidi. Wannan bai da tabbaci, bai tabbata ba a sunna, saboda babu sunnancin yinsa, wallahu a'lam. Ubangiji maɗauki sarki ya ce wattini waz-zaytun, na rantse da ɓaure, waz-zaytuni da bishiyar zaitun, wa tur-sinin kuma na rantse da dutsen tur-sinin, wa hadhal baladil amin, da wannan gari amintacci. Waɗannan rantsori ne da abubuwa guda huɗu muka lura, ta farko wattini, gaba ta biyu waz-zaytun, rantsuwa ta uku wa tur-sinin, ta huɗu wa hadhal baladil amin. Wasu malamai sun yi ƙoƙarin su gane alaƙar waɗannan rantsuwa, don alƙur'ani da irin fasahar sa zai kawo zance haka a cibar kasai. To kaga wasu abubuwa ne da kamar a zahiri ba su da alaƙa da juna, watakila guda biyun farko suna da alaƙa, at-tin da az-zaytun a matsayinsu na tsirrai ko ‘ya’yan itatuwa ko bishiyoyi suna da alaƙa da juna, amma tur-sinin da al-baladul amin ba su da alaƙa ta fuskar watakila a gari ba ɗaya ba, ta yi kuma sa da wata alaƙa da malamai suka lalubo ta fuskar kowane waje a cikinsu an saukar da wahayi. Wannan ƙabilar wahayi ita ce abinda malamai suka laluba a matsayin ko dai shi ne munasabar haɗa waɗannan abubuwan guri guda, saboda shi at-tin ɓaure sai ya zama yana wakiltar wani waje da ake kira da suna Jabalul Judi, inda ainihin wato jirgin ruwa Annabi Nuhu ya tsaya ɗin nan, wastawat alal judi, to a wurin akwai yawaitar bishiyoyin ɓaure, saboda kaga shi ma Annabi Nuhu an mishi wahayi a wannan wajen, ɗaya kenan. Na biyu da aka ce waz-zaytun da kuma itaciyar zaitun, wannan kamar yana ishara izuwa ga Baitul Maqdis, ƙasar Falastinu, inda annabawa da yawa nan ne kasassu, babu ƙasar da ya kai wannan wajen yawan annabawa. Khalilur Rahman alaihi salam, Musa Isa alaihi salam, da sauran annabawan Banu Isra'ila su rayu a wannan waje. Ta yiwu ana ishara izuwa ga mahbatul wahayi li iddatin min anbiya ibani Isra'il, shine waz-zaytun. Da haka wa tur-sinin kuma, kamar yadda aka sani Qur'ani ya faɗa ƙarara inda Allah ya gana da Annabi Musa, kaga shi ma mahallin wahayi ne kenan. Sannan al-baladul amin Makka, inda Allah madaukakin sarki ya fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, wahayin da aka mai na shekara 13 na surar Makkiyya, duka a Makka aka yi su. Sai wa malamai suka ce to wannan tayu shine alaƙar wannan jeren giya ta waɗannan rantsarantse ko rantsoyi guda hudu. Wallahu ta'ala ala. To muka dauke su ɗaya ɗaya. Da Allah ya ce wattin. Abin da yake ce ma attin dai shine ɓaure. Da Hausa za mu iya sanin menene ɓaure. Wannan itace ne sananne wanda yake mai daɗi da zaƙi da daraja, yana daga cikin ‘ya’yan itatuwa na musamman. Asali ma wani hadithi ya zo ne da rauni cewa an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaɓaki, tare da Imamu Al-Hakim ya rawaito, an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaɓaki na kyautar ɓaure da ya ci ya miƙa, wasu suka ci, sai yake cewa da a ce a duniya akwai wata ɗan itaciya wadda take irin ta aljanna, to da ɓauren nan, saboda a cikin shi babu ƙwallo, bai da wani ƙwallo kamar irin yadda gwaiba ko mangwaro ko lemu suke da ‘ya’ya seeds a cikinsu. Sannan a jikin shi kuma babu ɓawo, babu kishir, babu wani ɓawo da za a cire a ɓare, wanda ake cire ɓawon ayaba ko ɓawon lemu ko ɓawon mangwaro. Ga waɗannan cire su ake ba su cikin abin daɗin. To shi ko duka jikin shi daɗi ne, har da ɓawon da ke cikin shi. Sannan cikin shi ko babu wani ƙwallon da in kana cikin ci ko kana sha ba za ka so ka tauna shi ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ajama wala kishra, babu ƙwallo a cikinsa, babu ɓawo a jikinsa. Din da yake hadisin ta fuskar isnadi yana da rauni. To sannan wannan ɗan itace na attin yana da amfani sosai a wannan rayuwa ta ɗan adam. Ana yin abubuwa da shi na abinci, na magunguna, yana taimakawa ɗan adam ta hanyoyi da dama na warkar cututtuka. Yana daga cikin sinadari wanda tun a da ta ake amfani da shi wajen maganin mura mai tsanani, wanda har takan juya ta zama kamar asma. Ana amfani da shi a can da wajen ya zama kamar wato abin da ake sha a madadin in a zamanance ne kamar a ce wato magunguna masu ƙara jini, blood tonics. Ana amfani da shi a zaman nan da a matsayin abin da yake ƙara ƙarfin basira. Cin ɓaure yana ƙara ƙarfin basira. Sannan Larabawa da sauran al'ummomi sun fi amfani da shi a matsayin maganin fitar dubura, basir. Suna amfani da shi a matsayin magani da ake shafawa gyambo, kamar da ake shafa wato tarmasi ko wani abu makamancin haka. Sun kasance suna amfani da shi har ila yau a matsayin abinci. Hakanan an ba da labarin cewa akwai annabawa guda biyu da aka ba da labarin alaƙar su da wannan itaciya. Daga cikinsu akwai Adam alayhi salam, uban mutane, cewa aljanna ɗin nan lokacin da suka shiga cikin jarabawar da shedan ya ja musu, lokacin da tufafinsu ya zube suka zama cikin tsaraici shi da nana Hawwa'u, da Allah ya ce wa tsafika yaksifani alayhima min waraqil janna, a cikin suratul a'raf kenan, shi ne mai wawu. To a lokacin abin da ya faru kamar da ba cikin wasu riwayat na malaman tafsiri shine sayyidina Adam alayhi salam ya dinga yawo a cikin aljanna tsirararsa, yana neman abin da zai saka a jikinsa. Duk bishiyar da ya fuskance ta sai ta yi magana ta mai kashe ta ce karka zo na, sai ɓaure ne kawai da ya mishi wannan kashe din, ba ya ba shi dama ya ci ganyen ɓaure din ya lulluɓe jikinsa. Wannan ma riwaya ce Isra'iliya, bata inganta ba ta fuskar isnadi. Hakanan annabi Yunus alayhi salam, annabi mai kifi din nan da kifi ya ɗin shi, Allah mai tunawa, Allah ya ba da labari cikin Safat cewa fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Allah ya ce wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin. Allah ya ce sai muka wurgi da shi bil ara akan yashi, wa huwa saqim, alalan bai da lafiya, gurin da ya ta same zazzabi shiga cikin kifin nan, da yanda kifin ya dinga tukururu da shi, sannan da kifin ya ji azaba shi ma ya zo ya amaye da shi a bakin gaba, ba ku dole ya shiga cikin rashin lafiya da cuta da tashin hankali. To a wannan yanayin yana buƙatan wani comfort, wani abu da zai sa mishi natsuwa. Insha Allah madaukakin sarki ya ce wa ambatna alayhi shajaratan, sai muka tsirmai da wata bishiya min yaqtin. To yaqtin wani tsire shi ne na ɓaure. wanda irin bishiyar tana da kyakkyawan ni'ima da manyan ganyayyaki masu kanshi da furanni, nan da nan kuma ayi ta to suka fito ci gaba da amfani da su. Saboda kuma yana nuna falala da alfanun wannan bishiya ta atti, kuma har yanzu dan adam yana ci gaba da moriyar wannan bishiya a wannan rayuwa da ake ciki. Allah ya ce wa zaitun, da kuma itaciyar zaitun, shi azzaitun ko ya zama da ita kanta itaciyar bishiyar zaitun, ita ce olive kenan ko kuma ya zama man olive oil din, wato shi proceeds din da ake cirewa daga cikin wannan bishiya mai albarka, wanda ake samun abinci daga cikinsa, ake samun kayan sarrafa, kayan da masana'antu ke sarrafawa kamar shi olive oil din, the seeds dinsa da sauran abubuwa mabambanta da ake samu daga cikin wannan bishiya. Sai Allah ya kira ta da ainihin wato bishiya mai albarka. Allah ya kira ta da a Qur'ani a wurare daban-daban, wa shajaratan takhruju min turi sayna tambutu bi turuhi wa sirrin lil aakin, ta cikin suratul mu'min. Allah ya ce da kuma wata bishiyar nan wadda ta fito a turi sayna, wanda tambutu tana tsirar da bidduhuni da mai, tana tsirar da mai, wasibgin lil akili, da kuma abubuwan da ake sawa a matsayin spices na abinci, wanda suke canza abinci kala da launi hayya ba da sha'awa. Allah ya ambace ta cikin mabambantan bishiyoyi masu albarka, wa jannatin min a'anabin wazzaituni warrumani. Allah ya ce mutashabihan wa ghayru mutashabihin, cikin suratul an'am kenan ko. Allah ya ambace ta anan ma, Allah ya ambace ta a cikin misalin nan da Allah ya buga game da hasken Allah mai albarka. Misalin nan da Allah ya buga cikin suratul nuri, da Allah yake cewa masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun almisbahu fi zujaja azujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin. Haka Allah ya bada labari, hasken Allah, Allah ya ce kaman kamishkati, kaman alkuki ne, fiha misbahu, wanda alkuki shine ramin ajabtilla irin na dada da yake fiha misbahu, wanda aka ajabtilla almisbahu shi ita kuma fitilla, fi zujajatin tana cikin wani tangaran wani gilashi, kaman gilashi da yake sa fitilla irin tana ta gargajiya. Almisbahu fi zujaja azjalatu ka annaha, wannan fitila tana haske ka annaha kaukabun, kaman wani tauraro ne, durriyun mai haske a sararin samaniya. Allah ya ce yuqadu, fitila ana kunna ta tana samun energy ta ne, min shajaratin, daga mai na wata bishiya, mubarakatin da albarka, ita ce zaitun. Sai Allah ya bayyana ta ce zaitunati, Allah ya ce yakadu lazik la sharqiyatun wala gharbiyatun, wadda haskenta baya haska wuri daya ya badaya, duk ka koyi da yake haska shine ma la sharqiyatun wala gharbiyatun, bayan hasken da zaka wani waje akwai wani waje babu, kaga bai wadata ba kin. Allah ya ce yakadu zaituha, shi man fitillan, man da ake sakawa mai makon kalanzir ko gas da ake sakawa fitilla yanzu a zamanin shi, to da mai ake saka mata shi wannan mai fitilla. Allah ya ce yakadu zaituha yudhi'u, shi kanshi man inda an bar shi kada ma zai haska wajen, zaituha yudhi'u walau lam tamsasu narun, ko da ba a samu wuta ba. Kaga duk wannan yabo ne Allah yake wa bishiyar, to Allah ba zai yabo wannan bishiya haka nan kawai, babu wata albarka da Allah ya ainihin wato saka mata ba. Saboda haka kaji Allah ya ainihin wato ambacita da yawa a wani waje mun karanta a baya, fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla, aka gwama ta cikin nau'o'in abinciccika. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya rantse da waɗannan tsirrai guda biyu ne dan ya kwadaita, dan ya nuna mana wani sashe na abinda ƙasa take fitarwa na albarkata, wanda kuma wannan yana cikin dala'il na kudura Allah madaukakin sarki. Me ya kai ban sha'awa a ce Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa da ƙudurarsa zai tsirar da ɗan ice daga ƙasa, ka dube da ƙasa take da dattinta da komai, da wata ma tana wayi, wata an sa mata taki, wata an sa mata takin zamani, wata na kashin shanu ko kashin dawakai ko na kaji, wanda duk wani kazanta kazanta ne amma daga cikin wani halali tsarar da wani abu mai kanshi mai daɗi mai albarka mai tsada mai daraja mai amfani wanda a cikin shi akwai mawad gizaiya akwai mawad tibbiya yana da components na abinci yana da components a jikin shi na magani yana da components abubuwa masu albarka kuma in ka ci ba za ka ji duk wannan dattin ko kazantar da ke kasa sai dai ka ji kanshin shi sai dai ka ji daɗin sa sai dai maka amfani a jikinka wannan kar ya isa yana mana kudura Allah madauki sarki kamar da Allah yake cewa wa fil ardi tatawun mutajjawiratun wa jannatin min a'nabin wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairi sinwanin da Allah yake yusqa bima'in wahid wannan ruwa iri daya ke shayar da shi ko ruwan sama ko ruwan lambu amma Allah yake wa nufaddilu ba'dahu ala ba'di fil ukul amma sai mu fifita wani akan wani duka ruwan sama da ake a gari guda ɗaya ne da shi za a noma masara da shi za a noma riɗi da shi za a noma gyaɗa da shi za a noma ayaba duka amma darajar su ba ɗaya ba amfanin sa a jiki ba ɗaya ba ɗanɗanon su ba ɗaya ba ƙasar da ke iya karɓar su ba iri ɗaya ba wa nufaddilu ba'dahu ala ba'din fil ukul wannan shi za Allah ya ce inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun mutane sai su hankalta to daga ciki shine Allah ya ambata mana waɗannan guda biyu shi ma shi ita zaitun kamar yadda malamai suka ambata da yawa al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin At-Tibbun Nabawi da cikin Tafsir Zadul Ma'adi a da shi At-Tibbun Nabawi din yayi wasu wajen zancen da wasu malamai kafin shi sun tattauna akan zaitun da albarkarsa musamman lura ga wancan zance da Allah ya ambata yace yuqadu min shajaratin mubarakati albarka da ke cikin zaitun shine kusan komai nashi abin arziki ne da seeds dinsa da ainihin root dinsa da stem dinsa da mai din da leaf komai da ke jikinsa yana da wata albarka ta musamman albarka abinci albarka magani albarka sinadarai masu albarka a jiki zaka dan adam ya dade yana yin magani da shi ya dade yana amfana da shi ya dade yana nomansa yana sayarwa sai dai a wannan zamanin matsala da aka samu shine olive oil da muke samu a yanzu galibi kafin ka samu original da babu karma yake bane wanda yake amfani da shi wani refine ne kuka ce ma super refine yanda kaga ganyen shayi ai akwai white tea akwai green tea sannan akwai black tea ko to white tea shine asalin wanda ya fi kama da natural albun ganyen tea na dabi'a shine wanda ka sha shi za ka samu asalin kuzarin da ake samu daga wannan ganye da alfanun da yake za ka mara gaba ka gani wa yake gani wani abu suna white tea yanzu to green wannan green da muke sha wanda yan gari suke sha za ka fi shi kuma wato kamar ya fi kusa da wancan na ɗabi'a amma a garin refinery da aka saka shi wajen jujjuya shi sai ya canza color sai zama green sannan ana nan kuma aka sake refining wani daga ciki sai zama black to wannan da muke sha black din nan shi bai da wani ragowa alfanu na sinadari a jikin shi sinadarin alfanu a jikin mutum bai da shi sai dai kawai a sha dan a ji daɗin jiki kawai bai da aka yi amma asalin sinadarin da ke cikin albun dan itacen da ake yin ganyen tea da shi sunan shi kenan albun to babu a cikin black tea wannan da zaka ga kana so kai kuma ka ga yayi baki sosai ko wani ma ya saka Lipton kwaya hudu na wannan da Afrika Allah ya ji kanmu to haka zaitun yake yana da matakai iri daban-daban akwai wanda yake extraction ne daga bishiya mutanen da kafin zamanin industrialization su suka more shi wanda za su je su karta jikin bishiyan abin layi haka a kewaya sai a tare da wani mazubi wanda za a extracting din man kai tsaye kamar ka ce kul kenan danye to wannan aka je aka yi girki da shi aka yi abinci da shi aka yi man shafawa da shi shine mai amfani a jiki da shi suke hada man shafawa sai a hada shi da man kade ko man shanu ko wani mai daban sai a hada shi wanda an ce idan ya shiga jikin mutum yakan iya yin aiki na wata shida ana hada shi a matsayin marham kamar abin da yake shafa wanda jikin shi ya kumbura ana amfani da man a matsayin magani na cututtukan da yanzu an rasa da ra'ayi da su kamar misali cututtukan datti da ke makalewa a jikin
in sunanta ma tace makare koda ko ka ta ce dutse ya makare an goda mutum a ce zai ta shan ruwa ko dutse ya makare mu sha wata tsara wani datti ya makare mai a cikin hanji a rasai da ra'ayin shi irin mun ga tun yana maganin wadana ma sai ka samu wajen da za ka sha shi kwana ɗaya biyu da ka san an wanke tanki ya ka cikin gari amma yana lafiya shi mu ga tsada gari wannan da muke sha ba ban ce bai da amfani ba amma dai ba irin wannan da ake faɗa ba kuma shi kadai ne mai a cikin mayuka da ake cirewa daga cikin ɗabi'iyya kamar a ce man gyada ko man anguriya ko man sisem man riɗi ko man kaɗe to duk a cikinsu ba wanda ya kai wato man shi wannan man zaitun shi ne yake da 100% wanda yake bai da cholesterol ko wata madda wadda take masmuma ko wata madda wadda take ghairu salihalil gira shi kaɗai sauran duka suna da wasu abubuwa da suke masu matsala kamar yadda man gyada da muke sha da man kwakwa man manja da ake cewa duka suna ɗauke da irin waɗannan ɗabi'iyya ɗin wanda ƙarshe bayan tsawon lokaci za su iya taruwa su fitar da jikin mutum amma shi wannan ayat Allah ya kira shi suna shajaratun mubarakatun saboda haka wannan da ake bamu a yanzu da muke siya olive oil kusan abin nan ne za ka iya cewa kamar dusa ne wato pomace olive pomace wato dusa yadda ka san dai kamar tunkuza da ake cirewa daga kuli-kuli ko dusa da ake cirewa daga wake ko daga dawa to daga ci ne kuma za a sake matsatta a fitar da wani abu shi ne wannan da ake ba mutane suna olive oil amma ko shi da za ka kokari ka dinga amfani da shi a ci da shi ake maka girki za ka ci dan wake ka ci da shi in za ka iya ɗiba ka cakuɗa da man alayyaji ko man kaɗe ya zama shi ne man shafawarka ko kai da yaranka ko waye musamman mutumin da ya shekaru suka haura irin 45 zuwa 50 za ka samu lafiya sosai a jikinka mai amfani ne ƙwarai mutanen da suna amfani da shi hatta ga maganin aphrodisiac maganin ƙarfin jima'i suna cakuɗa shi da
isa abu da mai wari tafarnuwa
za ka cakuɗa shi da ɗanyen tafarnuwa a darkata sai a zuba a cikin man idan ta juƙu a ciki su zama sun yi mixing to mutane za su na shafa shi a jikin marasu mazansu da matansu yana ba su kuzari wajen tarayya da iyali abubuwa da yawa ne da in ka bi cikin adabiyat na malaman da za ka ga suna amfani da shi sosai amma yanzu gaskiya saboda Allah abubuwan suna da wahala musamman saboda industries masana'antu sun riga sun istihwazi a kan shi galibi ma ba a iya sayarwa da individuals a kantina sai dai masana'antu suke siyan su pharmaceutical companies da kuma kamfanin da suke abinci wanda ake processing su suke amfani da shi a wajen kodi preservatives a wajen yin hana wani magani ko wani abinci lalacewa ko kuma a matsayin wani daga cikin sassan da ake cakuɗawa yin irin su biscuit irin su ababen sha mabambanta ko kayan girki irin su magi ɗin nan da sauran abubuwa duk ana zuba shi a ciki saboda abu ne mai amfani ƙwarai da gaske don faɗin da Allah ya ce shajaratun mubaraka to shi yasa mutane suka bazama wajen neman menene albarkar da za su samu a ciki wannan game da zaitun kenan Allah ya sa mu dace
amin
to sai shin wannan rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi da attin wa zaitun kawai ya rantsa da attin da azzaitun ne dan karankin kansu ko ko da wancan alaƙar su din da wahayi cewa wani wuri da aka taɓa yi ma annabi Nuhu wahayi game da attin haka azzaitun game da annabawan banu Isra'ila wannan shine malamai suka tafi akan kaulani mu ambace ɗayan kaulin ɗayan kuma shine wannan da muka fassala a yanzu al-imam ibnu jarir ya rawaito daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ibnu abbas shi ma ya tafi akan wancan ra'ayi na farko ne cewa yake cewa inna tina kana yaksuru shajarahu fi jabal al-judi lalle bishiyan aure wato ta kasance tana da yawa a inda jabal al-judi yake alladhi stawat alayhi safinatu nuh bil iraqi wanda jirgin ruwan annabi Nuhu a nan ne ta tsaya bayan da ta gama shawaginta aka gama ruwan ufana bayan wata shida kamar da yake a cikin wata riwaya ta tarihi sai ta tsaya a nan da zanda Allah ya ce ila ardum la ima aiki wa ya samau aqliqi wa gidal ma'u wastawat ala aljudi to sai suka dakata anan wajen ko wa annahu qad buniya fi a'ala aljabal masjidun yuqalu masjidun nuh ibn abbas yace sai aka gina wani masallaci a saman dutsen ana ce mishi masjidun nuh alaihi salam wa hunaka kanat risalatu nuh alaihi salatu wassalam ana Allah ya fara wa annabi nuh wahayi yace ibn abbas ya ci gaba da cewa ويقال ان المكان الذي يكثر فيه الزيتون هو المكان الذي بني بنا فيه الخليل عليه السلام المسجد الاقصى كما انشي عند يوم بشي الزيتون يكي اكثر فلسطين شيني عند النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يجنا واتو مسلاتين بيت المسجد الاقصى shine masallaci daya cikin guda uku masu alfarman nan inda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato Isra'i zuwa masallacin daga nan kuma aka yi miraji da shi aka hawo sama da shi wallahi asra bi abdi ila min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawluhu albarka ita ce wannan ya waita bushoyin alladhi barakna hawluhu wasu suka ce barakna hawluhu shine ba wai iya yanke masallacin ba duka garin duka magaran ai haulahu ne kamar itun zira ummul qura wa man haulaha to haulahu din nan barakna haulahu shine annabawa da Allah ya tayar a garuruwan ko ta ko ina so da su bani Isra'ila yawan annabawan su kamar yawan malamai a cikin wannan al'umma ta mu a haka da sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa bani Isra'ila suna da yawa a cikin su annabawa kamar da kaga yawan malamai a cikin al'umma zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zambi wannan hukumunci shine ma'anan allazi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina da muna adaba shi ayoyin to masjidul aqsa kuma kamar yadda ba a cikin hadisin bukhari da muslim an gina shi bayan shekara 40 da gina ka'aba ibrahim alayhi salatu wassalam bayan gina ka'aba shine isma'il wa izr ko isma'il ibrahimul qawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna to sai gama wannan masallacin kuma sai suka tafi can kuma baitul maqdis suka yi suka saki gina wannan masallaci shine masallaci na biyu kenan da aka gina a wancan zamanin wallahu ta'ala alam har kuma ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sunan al-imam at-tirmidhi da littafin al-imam al-hakim Allah ya kawara musu rahama nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kul zaita wadahilu bi ku dinga cin man az-zaitun kuma ku dinga yin mulka da shi ku dinga amfani da shi a matsayin kamar basirin nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa innahu yakhruju min shajaratin mubarakah dan yana fita ne daga cikin wata bishiya ma'abuciya albarka to wannan kenan karar zancen ya nisa idan kuma kaman ba ma tafsirin ba ko kuma kaman wani ajin pharmacology sai Allah ya ce maturi sinin da kuma wannan waje da ake ce maturi sinin na rantsa da wajen nan mai albarka wata bishiya mai albarka a wajen wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar da aka san tarihi mun karanta a cikin tafsirin suratul qasas annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bar garin da yaje aure shine Madyana ko ya taho da matarsa sai ya hangi wata wani haske yace su jira shi zai je ya ga wancan hasken ya kawo musu abun wuta da ra'a hura a jidimi da Allah kun tasalu to da yaje sai aka kira insha Allah Allah ba ka bari cikin Maryam madainahu min jalalul ayyiban wa qarrahu jiya kuma kira shi a gefen wato gefen dama kuma muka kusanto da shi muka gana shi a cikin kasar shi ne wa ma kunta bi janibil gharibi in adaina ila musa al-amra ko kuma kunta min ash-shahidina ba kanan kusa lokacin da muka hukunta wa annabi musa al-amarin annabta da manzanci ba ka wajen kuma ka baka labari a cikin da kuma ya bani isra'ila la wa isra'ila kad anjaynakum min aduwikum wa adnakum janib al-turil ayman hakaza wannan shi ayatul qur'ani wannan naji kici ta da hako suna nan dai mabambantan wurare kuma Allah ya rantsa da shi a wurin kici wa tur wa kitabim mas'ur na rantsa da tur ana cewa tur sayna kamar da aka fada ana cewa kuma tur sinin wani waje ne da yake tsakankanin ƙasar Masar da ƙasar Falastin. Ursini ko Ursaina, yana daga cikin wurare da Isra'ila take zalunta bayin Allah a wajen hana mutane rayuwa, ta buta ta yi kace-kace ta kwace wuraren. Allah Ubangiji wanda ke sarki mana maganinta.
Amin.
To wannan wuri shi ma yana da wannan albarka ta fuskar Allah madaukakin sarki ya zabe shi. Anan ya gana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya bashi wahayi, ya bashi manzanci, ya nada shi annabta, sai ya zama munasabar a hada waɗannan wurare. Allah madaukakin sarki ya ambace su, ya rantse da su, saboda suna da tarayya ta fuskar wannan albarka. Sannan Allah ya ce wa hadhal baladil amin, da kuma na rantse da wannan gari, albaladi, wannan gari al-amini, wanda yake mai aminci, al-amin anan ma'anar shi al-amin, ya zama al-amin, ya zama ismul fa'il kenan, al-amin, ya zama kuma al-amin, ya zama ismul maf'ul, to ko ne dai ya dauka, ko dai a fassara shi zahirinsa al-amin, wato garin da Allah ya amintar da shi, ko al-amin garin da ya zama shi kanshi amintacce ne. Kamar da aka san garin Makka shi ne inda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi mun karanta a baya, walidin wa ma walad. Sannan inda Allah madaukakin sarki ya masa wahayi na farko a cikin garu Hira, yana nan a garin Makka din. Sannan kuma shi ne inda aka fara yin musulunci a duniya, shi ne mahbatul islam wa mahbatul wahayi, na aka fara wahayi kuma na aka fara musulunci, kamar da Allah ya ce masa litundira ummal qura wa man hawlaha, dan kai wa'azi ga mutanen uwa alkarin ta ce Makka, wa anzir ashiyataka alaqrabina, kai wa'azi ga mutanen ka makusanta. Sannan gari ne da Allah madaukakin sarki ya sa shi ne alqiblan musulmi, duk musulmi da suke kalla su sallah, kamar da aka sani ita ce gabas ko. Allah madaukakin sarki ya amintar da garin Makka, aminci wanda yake da dan adam da dabba da tsuntsu da tsuro, kowa yana cikin aminci a Makka. Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina, ma'anar shi ai aminu man dakhalahu, duk wanda ya shiga Makka to yana cikin aminci, ba a kisa a ciki, ba a yanke hukunci na haddi a ciki, ba a tsuntuwa sai ga wanda zai yi sanarwa, ba a cire tsuron a tsuro, wannan itace in ya fito ɗan bishiya ko ɗan wani ɗan ganye haka kaso, ba a tuge shi sai in wani amfani, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya istisna'i illa al-izkhira, wanda yake sakawa a shuci na daki ko ake sakawa cikin kaburbura a wancan zamani. Sannan haka tsuntsaye, ba a koran su, ba a farauta su, haka dabbobi suna cikin aminci, duk wanda ya farauta su ko ya burgita su ya biya fidiya, wa jazaa'un mithla ma qatala min an-na'am, ya kuma yi zaka sai an je an samu wani malami ya ba da fatawa cewa wannan abin da ka kashe to kwatankwacin darajar shi kamar darajar rago ne ko raƙumi ko sadiya, sai ka je ka siya ka yanka kai sadaka, shine kafaran wannan ainihin barna da kai, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi mabambanta. Allah da mutum zai ya rantse da wannan gari wanda Allah ya amintar da shi, kamar da zamu zo mu karanta li ilafi quraish. Allah ya ce wato for the sake of the quraish, dan quraishawa Allah ya musu wannan alfarma. A ƙarshe Allah yake cewa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin, Allah wanda ya amintar da su daga ya ciyar da su daga yunwa. Wanda da ya san garin Makka har yanzu kai za ka gashi kamar da Allah ya ambata biwadin ghairi bi zar'in da baitul muharram, ko zazzabo wanda ba mu abocin tsoro ba, har yanzu haka yake bushasshe ƙasa baka irin kamar an yi gobara, amma sai albarka. Su ne zinariya, su ne man fetur, su ne arziki kowane iri, su ne kuma duk abincin da ba su da shi na kai garin, kuma sai ya fi can inda aka kawo rahusa, ya fi shi amfani a jikin mutane, ya fi shi sauƙin samu, ba wanda yake jin yunwa a garin. Ma'ana a ce ga wasu mutane ba su can abinci, ko almajirai, ko suna ƙaƙanuka yi, ko su rasa yadda za su yi da cin yau ko na gobe, ko har ya zama kamar suna rayuwarsu, kasan mu suna rayuwa kawai shi ne neman abinci. Duk wanda ka taɓa neman abinci, duk wanda ya wani laifi aka sa ku tashi a ce za a hana shi can abinci, babu da aiki sai abinci daga san taurarin kajin turawa shine kawai mas'uliyar mu su wannan ba shi da gaban su ba ba sa noma amma sun wuce magana da shi saboda Allah ya azurta su da abinci duk abin da suke ci daga su ba shi ake kawo sawa'u abinci ne shinkafa da sauransu ko ko dan itace ne dangin lemo da ayaba da sauransu wanda suke da shi kawai shine da biyu kuma dama shi dan itace ne da ke yi a irin wannan gari baya yi ma a wani gari sai irin nan din sai mu fushi kasa shi yasa akwai wani sarkin larabawa a cikin sarakunan daula Andalus shine Abdurrahman ibn Hisham al-Umawi da yake cewa Abdurrahman ad-Dakhil ya zauna kasar Andalus kasar Espanya kenan yayi mulki to saboda shauki da yake da shi na kasar sa larabawa kasar Sham da kasar Saudi sauraka shi larabawa sai yasa aka je musamman aka zo mai da seedlings wato na dabino yanzu ya kafa gonar dabino ya ta shan wahala shi da ma'aikatan shi aka yi ta wahala da injiniyoyi na gidan gona sai da aka tabbatar da dabinan nan sun tsira kamar ka ce ko ba dan Allah bai da suka tsira a Andalus kasa mai sanyi kasa mai kankara kasa mai yawan ruwa ba irin waccan kasar ba shine da yato ya gansu sun girma ya ji daɗi shine yake waka yana cewa na sha'ati bi ardin anti fiha garibatun fa mithluki wal ibadi wal manta a mithli yace yake dabinuwa kin fito a kasar da ba garinku ba kin tsuro a kasar da ba garinku ba da kika ji wahala dole ki hakura ki tsuro kenan ko yace da ni da ke duk matsayin mu daya mun yi nisa da garinmu muna shaukin kasashen mu na larabawa shine kai ya san abincin da yake a kasashen larabawa shi kam suna da shi a gayi nan kala daban-daban amma ba shi suke dogara da shi a matsayin abinci ba abincin mutanen sauran kasashe irin wanda muke ci da mu da sauran mutane shi suke dogara da shi amma kuma yafi arha a garin su yafi nagarta na garin su ɗan garin sun fi ɗan garin da ake zuwa a siyo koshi da abinci wannan hikima Allah ce sannan Allah ya ce wa amanahum min khawfin kuma Allah ya amintar da mutanen garin daga duk wani tsoro ce khawfin tsoron yan fashi tsoron talauci tsoron kwaron kwatsa tsoron yunwa duk wani tsoro da ka san mu a yanzu muna jin shi su ba sa ji da haka ba bambancin dare da rana ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi ba wanda yake tunanin sai ya garkata gidan shi ko ya sa waya mai wuta mai shokin ko ya saka wasu masu gadi gabas da yamma kudu da arewa ko ya ada karnuka duk da kuma yana cikin tsoro ko ya dinga yawo da bindiga ko ya dinga yawo da bodyguard duk irin wannan ba sa yi su saboda ba sa bukatar shi kuma tafiya ko ina dare da rana inda ka samu ka je inda ka ga dama ka tsaya inda ga dama ka kwana kai ka jiyo inda ka bi doka shikenan Allah madaukakin sarki ya amintar da su daga wannan abin nan to shine wa hadal baladil amin to ana ko ta nadifa da malamai suka kalla galla aka ce wa tin wa zaitun wa turi sirin to da asalan zantan sai a ce wal baladil amin wal baladil amin ba sai an saka haza din nan ba da zubin nan tare ta tafiya zai tafiya irin wancan to wannan bambancin shi ma ba kasafai bane ba haka nan ba kawai kara da aka ce wa hadal baladil amin dan nuna fifiko akan wannan wajen da wahayin da aka yi a wannan wajen akan sauran wato sauran su duka ba fada maka addressin su ba kai za ka nema kai za ka nema ina suke kun ga dashi da malami suke talalibe suke talaliban a ina ne zaitun yake a ina attin yake ina ne mun karanta kun tana a sotin kasasi ana ta sabani ma ina ne turu saina wannan mawqi'in ina ne ma shi karshe ba wanda yake tabbasa akai amma shi wannan na hudun sai aka ce wa hazal balad da wannan garin dan a san wani gari garin da aka saukar da wannan ayashi ake magana dan kuma an ce wal baladul amin da garin nan mai aminci wani ya fara kokwantanto ko ba garin makkan bane ala shi a gunsa akwai wani garin da shi ma yana da wani nashi nasibi na aminci to dan kada a samu wannan ma rikicewar shine aka yi ishara bil qarib aka ce wa hadal baladul amin sannan kuma dan nuna fifikon akan sauran wadancan domin a su na farko kaga dukkanin su ba garuruwa bane a san da aka yi wahayi dutse ne a bayan gari wannan jeji ne wannan ma jeji ne shi kuma wannan sai da garin ya kafu dan ishara zuwa ga cewa shi wannan wahayi na alqur'ani to wahayi ne na ɗan birni wanda zai ci gaba da raya garuruwa wancan kuma da aka yi su a dazuzzuka da kwazazzabai da inda ba gari ba yana nuna ishara akan suna da iyaka da abin da aka bashi a cikin al'umma a cikin gari da ya fi samun sabat akan wanda yake a jeji ba mai kula da shi haka nan kuma ta wata fuska malamai suka ce kamar yadda idan aka jera abubuwa ana ambaton su wanda in an za a ambace shi sai an nuna shi kamar ka kira sunan wani ware wane sai kuka ce ware kai ka nuna shi ga nan cewa shi muhimmanci shi abu na wadancan za ka ga cewa hadal baladi da wannan garin malamai sun ta kallon lafazin haza din nan suna ta mishi bakudu ba dan kada ba don nuna muhimmancin wato wahayin alqur'ani mai girma da garin da aka yi wahayin alqur'ani mai girma akan ainihin wato sauran wadancan wurare da su ma aka yi wahayin wasu littattafai a cikinsu Allah madaukakin sarki ya fifita alqur'ani akan sauran littattafai da na sauran annabawa farko da kasancewa ita shari'ar alqur'ani ta game dukkanin al'ummomi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aiko annabi ne da zuwa ga mutanen sa kawai mutanen garin su ko mutanen yaren sa ko kabilar sa yace ni kuma aiko daga dukkanin duniya ne gaba daya a da ana aiko annabi ne zuwa ga zamanin shi kawai da zaran ya rasu ushara shi ta kare kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk da wani annabi ya rasu sai wani annabin ya mai gurbi sai wani adabin da ya mai gurbi za a mishi nashi wahayi sai abinda Allah ya tabbatar a cikin abinda aka yi ma wancan wahayi sannan zai amfani da shi abinda Allah ya ga dama kuma ya canza amma shi a wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani sai aka yi shi da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin bayan shi har zuwa tashin alkiyama ta wannan fuska sai zama wato ya darka ke dolancin shi shine ma'anar wa muhaiminan alayhi a qur'ani ya zo ya babbaje ya lullube ya kakkane ya kankana ko ina a duniya shi yasa sai Allah madaukake sarki ya zabi yaran da zai saukin koyo da fahimta ga sauran al'umma ma da bayaran su bane shine larabci da haka Allah madaukake sarki yace inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilu domin ku hankalta domin larabci yare ne wanda waɗanda ba ma yaran su ba za su iya koyon sa su fahimce shi har su yi mishi hidima da siddabarin da ba masu yaran ba su ba kamar yadda yake a aikace a dukkanin zamanmunuka da al'umma suke rayuwa wanda wasu yarurrukan ba zai zama suna da wannan ƙudurar ta ba da dama wato a shigar da zance mai fasaha inna alqur'ani a cikinsu malamai dai suka yi ta siddabarinsu wajen tattaunawa game da ainihin wato alfan da kuma amfanin wannan jerin giya sannan za mu ga cewa kuma har ila yau an jeranta rantsoyin su zama suna da alaƙa da zamanin wanda aka fara kira shine abin da ya shafi annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu ana cewa shine manzo na farko daga nan sai abin da aka ambata wato az-zaitun da yake da alaka da annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi kuma shine babban annabi a cikin al'ummar Banu Isra'il daga nan kuma sai aka ambaci Tur Sinin wanda shi kuma shine ke da alaka da wahayin annabi Musa alaihi salam wanda shi kuma shine annabi mafi kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar idan an duba annabawa manya waɗanda suke cikin ulul azmi da rusuli to yana da kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ɗabi'ar annabta su kamar da muka ambata ainihin wato aran ne sannan kuma sai aka ambaci wa hadzal balad al amin dai ne zuwa ga ainihin wato annabtar ƙarshe manzancin ƙarshe littafi na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya aiko ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda shine alqur'ani mai girma kenan sai Allah madaukakin sarki lokaci yayi
laqad khalaqana al-insana
lokaci yayi dinta musu
tuna ganin bari mu bashi haka wallahi ce muke mu tama mu mata wannan sura mu mata kasar biyu kawai mu tashi mun zo laqad khalaqana al-insana
fi ahsani taqwim
yawa ina ga zai fi haka ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا وتنور بأسمائنا وأبصارنا ما أبقى كيتنا وأرضنا سمنا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وأزل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.